بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin biyu ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna masallacin dandali da ke tudun wadan Zaria a Nigeria a inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga suratul qasas wannan shine darasi na biyu insha Allah a darasin mu na jiya mun fara da takaitacciyar muqaddima game da wannan sura a yau insha Allah za mu saki sauraron alarma malam Ashir da zai karanta mana wasu ayoyi daga farkon wannan sura mai albarka kafin mu ci gaba daga inda muka kwana algatu malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كنت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
نعم جزاك الله خيرا وأحسن إليك. Kama yadda muka fara bayani a jiya a darasinmu na farko game da sunan wannan sura shine suratul qasas, wanda a cikin dukkanin qur'anai da maganganun malamai sunanta kenan, wanda wannan suna ya samo asali daga fadin Allah madaukakin sarki falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Wato sanda annabi Musa yaje gun wannan sarki nasa ya bashi labarin ababen da ya fuskanta na jarabawa wanda suka tirsasa mishi guduwa daga ƙasar Misra zuwa Madiyana, sai yake cewa anajauta min alqawmi adh-dhalim. Sai muka ambaci cewa dama su surori ana sa musu sunaye ne gwargwadon wata kalma ko wani ma'ana dake cikin su wanda suka keɓanta shi, tare da cewa ita wannan sura bata keɓanta da wannan kalma ta alqasas ba. Akwai wasu surori da aka ambaci wannan kalma a ciki, daga ciki akwai farkon suratu Yusufa fadin Allah nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, daga ciki akwai kuma fadin Allah a cikin suratul A'raf cikin qissar bil'am ibnu ba'ur da Allah yake cewa a ƙarshen qissa faqsusil qasas da allahum yatafakkaru, da akwai kuma cikin suratu Ali Imran wanda ita ce jiya bamu iya hararo ta ba, fadan Allah inna hadha lahuwal qasasul haqq wama min ilahin illa Allahu wallahu la wallahu illa wama min ilahin illa Allah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. To duk da haka amma ita suratul qasas ta fi sauran surorin wannan cancanta, saboda ta riga su sauka, kuma saboda ita ta zo a gabanin su, kuma wadancan surorin suna da wasu abubuwa da suke kwanta da su. A jiya kuma mun ambaci cewa wannan kalma al-qasas masdari ce ko kuma ismul jins, wanda ke nuna a ma'anar ba da labari. Idan jam'i ne kuma sai a ce al-qisas, wanda shine jam'in kalman qissa, wanda yake jam'i ne ala wazni fi'la, kamar yadda zaka ce millatun milal ko qittatun qibat. Wannan sura abinda ke cikinta wasu muhimman kisoshi ne guda biyu, waɗanda kuma aka tsatsaga su da faɗin wasu ƙa'idoji da wasu hukunce-hukunce masu ban sha'awa. Kisoshin guda biyu, ta farko ita ce kisa annabi Musa alaihi salam, wadda take kunshe da shafuka daban-daban wajen guda biyar a cikin kisar rayuwarsa. Akwai bayani game da haihuwarsa, bayani game da ƙuruciyarsa, bayani game da girmansa, bayani game da kuskuren da ya samu kanshi a ciki na kashe wani baƙibtai bisa kuskure, bayanin abin da ya faru da shi na fita daga garin Misra ya gudu zuwa Madiyana, da abin da ya faru na auren shi a can, da kuma abin da ya faru a dawowarsa na ganawa da yayi da Allah. Wannan duk suna cikin abubuwan da aka ambata wannan kisar ta shi. Sannan kuma a ɗaya kisar ita ce kisar Qaruna, wani mutum wanda kuɗi suka halakar da shi, wanda da mutumin kirki ne cikin mabiya annabi Musa alaihi salam, amma da Allah ya bashi wata dukiya ta ban mamaki, wannan sai ya halaka a sanadiyata. Wanda yana daga cikin muhimman jigon da sura ke karantarwa shine nuna hadarin da ke cikin mutum ya biye wa duniya ya sallama rayuwar shi gaba ɗaya gare ta dan ya same ta ko kuma dan ta iske shi a inda yake. Waɗannan su ne muhimman ababen da ke cikin sura. Malaman tafsiri sun dunkula manufofin da wannan sura take ɗauke da su a cikin gaɓoɓi masu zuwa. Abu na farko shine ambaton kangarewar da Fir'auna yake da ita, da irin yadda yake wuce iyaka, wanda tun a farko zamu ji Allah ya ambaci cewa inna Fir'auna ala fil ardi, yana da ɗagawa a bayan ƙasa. To surar ta zo don ta yi bayani akan ɗagawar da Fir'auna yake da ita, da kuma ƙarshen al'amarin da ya auku gare shi na halaka. Sannan surar ta zo don ta jefa wa mushrikan Makka ƙalubale akan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne, shi sai yake ba da wannan labarin wanda ba su taɓa jin labarin ba. A Makka kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake da wannan labarin da Allah yake faɗa a cikin wannan surorin. Shi yasa ma aka fifita a bashi labarin tun yana Makka. kafin ya koma Madina ya makwabci Yahudawa saboda kada wani ya samu shubhar cewa ai makwabtakarsa da Yahudawa ne yaji suna fada wannan abu daga galibin kissoshin da suka shafi annabawa sai kaga da a maka aka saukar da su kafin ma ya makwabci Yahudawa ballantana wani ya ce haka abin mamaki kuma duk da hakan suna yawan cewa innama yu'allimuhu bashar ai wani ne ke gaya masa in hadha illa qawlul bashar in hadha illa sirrun yuqsar saboda Allah bai nufin waɗannan da shari'a ba sannan a wannan sura tana bayanin yadda sunna Allah madaukakin sarki take game da halakar da azzalumai Allah yana da wata sunna da wani ƙarfi na shi da yake amfani da shi da yadda azzalimi ya kai ga daukaka da zalunci rana daya sai Allah ya dargaje shi ya halakar da shi kuma yadda ya Fir'auna sannan surar tana kokarin gyarawa mutane yadda suke fahimtar duniya akwai wasu ka'idoji na rayuwar duniya wanda mutane sun yi amanna da su 100%. To a cikin surar zamu ji cewa Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa yana gwadawa mutane cewa da shi za su yi imani domin shi yake juya abubuwa kuma yana iya juya abubuwan da ke gudana a rayuwa sabanin abin da aka sani game da al'ada kamar yadda ya tseratar da wannan jinjiri Annabi Musa a cikin kogi cikin akwati wanda ya saba wa al'ada haka nan surar ta zo dan ta kwantawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta sa ya ji saukin damuwar da yake ciki na irin abin da yake faruwa na tsananin ƙaryatawar da ake yi masa waɗannan suna daga cikin muhimman ababen da suratu al-qasas ta zo dan bayani akan su Allah wani sarki yake cewa basimim masu karatun alqur'ani jumhur suna karanta wannan kalma da idgham wato sinun da ke tsakiya in ka karanta ta ita kare zaka ce ne sin zaka ji akwai nunun a ƙarshe amma ba sa karantawa da wannan nunun din sai a idghamun ta a cikin mim a ce ba simim ne kun ba sin amma akwai wanda ke karantawa haka shine hamza hamza a cikin qura'u shi yana karanta wajen da izharu wannan ainihin wato annun da ke cikin harafin sin shi kuma abu ja'far yana karanta wajen a matsayin hurufun muqatta'a harfa daban-daban mufakkaka wato cewa yake fa sa ma haka yake karanta nashi wannan kuma haka yake a cikin mushaf na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu Ibnu Abbasin Allah ya kara masa yadda da yazo fassara wannan waje sai yake cewa qasimim qasamu wannan kalma Ibnu Abbasin yace rantsuwa ce kamar Allah yana rantsewa ne to wannan kun ga ya saba abin da aka saba ji cewa duk waɗannan harufa wato suna matsayin wasu abubuwa ne da ba a san ma'anarsu ba wannan magana haka take amma Ibnu Abbasin anan sai ya zo da wata magana sabanin haka Abdurrazzaq As-Sana'ani ya ruwaito wani asari a cikin sunan ɗinsa afwan a cikin musada a cikin musannaf ɗinsa daga Abu Bakar Al-Huzri yake cewa wata rana na shiga gidan Al-Hasan Al-Basri sai na tare yana sallah sai muka zauna ni da wani ɗansa muna tattaunawa akan wasu mas'aloli a cikin Al-Qur'ani yace bayan da Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ya gama sallarsa sai ya fuskanci mu sai ya ce mana ma za tu zakirani akan me kuke tattaunawa sai muka ce mishi algamata malam muna tattaunawa ne akan fasimin da hamin da ire-irensu sai ya ce tilka fawakihu yaftahu Allahu biha alquran ya ce ai waɗannan ba wasu abubuwa ba ne illa kawai wani salo da Allah yake buɗe surori da shi sai ni Abubakar Al-Huzri nake cewa na ce mashi inna maulan Ibn Abbas qala kaza wa kaza na ce wasu to amma mu akwai wani bararren bawan Ibn Abbas ya ce mana malaminsa Ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa wannan wajen rantsuwa ce sai mai ruwaya yake cewa fama illa an dukira maulan Ibn Abbas fa qala da yaji an ambaci wannan magana aka ce kuma Ibnu Abbas ne kuma ta saba wa abin da shi ya sani kuma shi ma malami ne Ibnu Al-Hasan Al-Basri malami ne cikin tabi'ai sai ya ce inna Ibnu Abbas kana min al-Qur'ani bi manzili yace gaskiya ne Ibnu Abbas ana magana al-Qur'ani ba kan wallasa bane malami ne masanin al-Qur'ani wa kana Umar yaqulu zakum fatal fuhuli yace Umar dan Khattab ya kasance yana mai take yana cewa wannan yaro ne da gari abokin tafiyan manya inna lahu lisanan sa'ulan wa qalban aqulan yace lalle harshen shi mai yawan tambaya ne zuciyar shi kuma mai yawan rikewa ce wa kana yaqumu ala minbarina hadha ahsibuhu qala ashiyata arafa fa yaqra'u suratal baqarati wa surata ali imrana yufassiruha ayatan ayatan yace kuma Ibnu Abbas ya kasance yakan zo masallacin nan namu ya tsaya yayi mana karatu da fassara ya karanta suratul baqara aya bayan aya yana tafsirinta ya sake karanta suratul ali imrana aya bayan aya yana tafsirinta duk wannan yana sunna maka matsayin Ibnu Abbas game da sanin alqur'ani dan haka in ya faɗi wani ra'ayi to ba zai yi ai wurgi da shi kawai ba koda ya saba wa ra'ayinka saboda ba kan wallasa bane da haka sai al-Hasan al-Basri bai kara fadin wata magana ba yace to gaskiya ne Ibnu Abbas babban malami ne harkar al-Qur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mishi addu'a cewa Allah ya sanda shi al-Qur'ani sannan kuma ya koya ya iya agun malaman sa tunda kansu Zaid ibn Thabit da su Aisha radiyallahu anha da su Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda da kuma abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama masani ne na musamman game da al'amarin al-Qur'ani shi fassara shi ke ina fata mun gane wannan shi ko al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir al-Dimashqi da yazo a cikin tafsirin sa tun a can farko inda yayi magana akan alif lam mim ta cikin baqara sai yake cewa qad khalafa al-mufassiruna fil huruf al-muqatta'a allati fi awa'il suwar malaman tafsiri sun yi sabani game da harufan nan da ke zuwa a farkon sura irin alif lam mim irin sad irin qaf irin nun irin yasin irin hamim da makamantansu malamai sun yi sabani game da su yace faminhum man qala wasuna cewa hiya min mastasar Allahu bi ilmihi wannan yana daga cikin abin da Allah ya kebance kansa da iliminta Allah bai baiwa kowa ilimin su ba faraddu ilmaha ila Allah wannan malamai sai suka ce Allah ne ya san ma'anar wannan wuri walam yufassirha basu fassara wannan ba hakahul qurtubi an abi bakrin wa umara wa usman wa ali wa ibn mas'ud al-imam al-qurtubi abu abdullah ya kawo irin wannan magana daga manyan sahabbai irin Abu Bakar da Umar da Usman da Ali da sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda ga baki dayan su sannan a cikin tabi'ai wa qala hu sha'bi wa sufyan wa rabi'a imam sha'bi ali ibn sharahid da sufyan ibn sa'id al-thawri da ar-rabi'u duka wannan shine maganganun su wa ikhtarahu abu hatim ibn hibban abu hatim ibn hibban al-busti shima abin da ya zaba kenan wadannan duka malamai kenan wanda suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika Allah shi yafi sanin abin da yake nufi da su hamim da su qasimin da makamantansu wannan ra'ayi na farko kenan ko mu ce ra'ayi na biyu mun ji ra'ayin Abdullahi dan Abbas ibnu kathir ya sake cewa wa minhum man fassara akwai kuma malaman da suka fassara wannan kalmomi to wadannan kuma wa ikhtalafa ha'ula'i fi ma'anaha wanda suka yi fassarar kuma sai suka saba faqala abdurrahman ibnu zaid ibnu aslam malam abdurrahman ibnu zaid ibnu aslam sai yace inna ma hiya asma'us suwar yace waɗannan kalmomin sunayen surorin ne da haka ake cewa suratu nun suratu qaf suratu yasin da makamantansu yace ai sunayen surori ne wa alaihi zamakhshari wannan ita ce maganar al-imamu Jarullahi al-Kashaf Zamakhshari al-tafin shi tafsirul Kashaf wa naqalu an sibawahi annahu nassa ala dhalika sannan kuma malamai sun dauko maganganu daga Imam an-Nuhat sibawahi shi ma ra'ayin sa kenan cewa alif lam mim sajada yasin hamim da makamantansu duka sunayen surori ne wannan magana akwai hadisi dake goyen bayan ta wanda yake cikin Bukhari da Muslim fadin sahabin da ya rawaito cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u fi salati subh yawmal jum'a alif lam mim sajada wa hal ata alal insan cewa ranan juma'a sallar asubahi taran juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta raka'a ta farko alif lam mim sajada raka'a ta biyu kuma ya karanta hal ata alal insan kaga sai aka kira sunan surar da alif lam mim sajada yana cewa tun zamanin sahabbai ana kiran waɗannan surori da sunayen abinda yazo a farkon su da haka ya inganta ɗaya daga cikin ra'ayoyin cewa waɗannan surori abinda ke zuwa a farkon su shine sunan su na huruful muqatta'a kaga dai amma har yanzu ba a san ma'anar su bace ra'ayi na uku shine ra'ayin mujahid wanda mujahid malami ne da ya graduating daga makarantar Ibnu Abbas kaga haka ba mamaki zaka ji ra'ayin su yayi kama da juna yace alif lam mim ha mim wasat fawatihu iftataha Allah biha suwar mujahid yake cewa waɗannan kalmomi Allah ya bude surori ne da su aje ra'ayin shi irin Hasan al-Basri shi kuma Ibnu Abbas kamar yadda muka ci tun farko yace rantsuwa ce kuma a wani ra'ayi ya ce sunayen Allah ne kamar yadda Ibnu Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa wallahu a'lam wasu malamai kuma daga baya waɗanda suka yi kokari su zurfafa cewa sai sun gano meye ma'anar waɗannan kalmomi sai suka yi wani lissafi cewa abinda kalmomin suke nufi shine wannan kalmomi kaman acronym ne wato kaman an dauko farkon kalmomi ne daban-daban sai aka hada dan su bada wata ma'ana kamar yadda kake cewa neko kake cewa nefa kake cewa jam wa ek kaga harufa ne daga kalmomi daban-daban aka hada suka bada kalma daya wanda duk wanda ya san ma'anar siyasa mai suke ne to sai wasu malamai suka ce wannan shi ma fa sin mim abinda yake nufi fa'un farkon harafi ne daga sunan wata bishiya sunan ta tumba wadda bishiya ce a aljanna wasu kuma suka ce a farkon harafi ne daga kalma afahir sunan Allah lafazin sinin kuma suka ce farkon harafi ne daga kalma sidra wato sidratul muntaha wasu kuma suka ce a farkon harafi ne daga sunan Allah as-sami'u wasu kuma suka ce a karshen harafi ne daga sunan Allah al-Quddus mimun fa suka ce farkon harafi daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ko kuma karshen harafi daga sunan Allah ar-Rahim ko farkon harafi daga sunan Allah al-Malik wannan ne duka kakale ne da zurfafawa irin na malamai kuma mun gane abin da yafi dacewa shine a tsaya akan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wannan shine fassara da jumhurin malamai suka tafi akai amma babu ne bi ambaci waɗannan saboda cike wuri dan kuma ranan in ka duka ce kai ma ka taba ji wallahu ta'ala sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ayoyin littafin nan ne mai bayani dalla dalla tilka lafazi ne da ke nuna ishara zuwa ga al-ba'id amma anan ma'anarsa al-qarib wato hadhihi shi al-qur'ani wani lokaci akan ce tilka din ai nuni zuwa ga na nesa wani lokaci kuma sai a ce hadha dhikrun mubarakun anzalnahu ko hadha kitabun anzalnahu ilayka ko inna hadha al-qur'ana da ire-irensu sai ya zama wannan na nan kusa ko kuma wancan na can nesa don aka ce wancan yana nuni zuwa ga uluwi qadari girman al'amarin al-qur'ani aka ce kuma wannan yana nuni zuwa ga kusancin sa ga zakata yadda yake saurin lausasa zuciya da sanya mata imani al-mubin da aka fadi anan wato wanda komai nashi yake dalla dalla kisa al-imamu as-sa'idi a cikin tafsirinsa yake cewa
المبين ko al-mubayyinu li kulli ma yahtaju ilayhi al-ibad. Qur'ani da Allah ya mishi siffa da al-mubin yana nufin wato littafi wanda yake bayyana dukkanin abin da bayi suke bukata min ma'rifati rabbihim wajen sanin ubangijinsu wa ma'rifati huquqihi da sanin haƙoƙin ubangijinsu wa ma'rifati awliya'ihi da sanin masoya Allah wa ma'rifati a'da'i da sanin maƙiya Allah wa ma'rifati waqa'ihi wa ayyami da sanin irin abubuwan da Allah ya aikata da yadda Allah ya yaƙi kafirai da yadda Allah ya halakar da su wa ma'rifati thawabil a'mal wa jazail ummal kuma qur'ani yayi bayani dalla dalla game da sanin sakamakon ayyuka da sakamakon waɗanda suka aikata ayyuka wannan aya ta tilka ayatul kitabil mubin ta maimaitu a cikin alqur'ani a wurare uku a farkon suratu yusufa fadin Allah tilka ayatul kitabil mubin da farkon suratu shu'ara'i fadin Allah ita ma tilka ayatul kitabil mubin da kuma nan cikin farkon suratu al-qasas sannan ta maimaitu a wasu wurare da wani dan canji kankani kamar a farkon suratu yunusa da inda Allah yake cewa tilka ayatul kitabil hakim farkon suratu yunusa da suratu luqman tilka ayatul kitabil hakim sai malamai suka ce to me yasa nan aka ce mubin can kuma aka ce hakim sai suka ce idan ka kalli suratu shu'ara da suratu yusuf da suratu al-qasas zaka ga sun zo da bayani din dalla dalla akan abin da suka ambata nake so shi to zaka nan ya dace da a wasafa al-qur'ani da cewa mubin saboda a cikin dake abin da ke cikin surorin bayani ne mubin din in ka koma kuma ita kuma kamar suratul luqman da suratul yunus in ka sai aka kalla da kyau za ka kisoshin sun fi ba da muhimmanci a can akan abin da ke cikin su na hikima fiye da tafsir na kisoshin wato a can a suratul yunus da suratul luqman an fi damuwa da hikimar da za ka koya daga cikin kissar da haka ya dace a ce tilka ayatul kitabil hakim wannan haka malamai suka ambata sannan akwai wasu naza'ir wato ire-iren wannan lafazi da yazo kamar a farkon suratul hijri fadin Allah alif lam mim tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin kaga sai aka ƙara lafazin alqur'ani sai ya zama anan wato an ƙara mai siffa shi alqur'ani dan ƙara fito da darajarsa fili domin yawan siffofi da sunaye yana nuna yawan falala da daraja abu ne da abin da ke da daraja da falala zaka samu ya da sunaye daban-daban gurgudan darajarsa da falalarsa gurgudan yawan sunansa kisa Allah yake da sunaye 99 ko fiye ma da haka kuma ko wadanda ma ista'khara biha fi ilmil ghaibi indak ina fata muna gane hakanan a wani waje kamar cikin ra'ad Allah ya ce alif lam mim ra tilka ayatul kitabi wallazi unzira ilayka min rabbikal haqq walakin aktharan nasi la yu'minun wannan duka maimaita wannan da ake ishara ana cewa waɗannan ayoyin littafi ne mai hikima waɗannan ayoyin littafi ne mabayyani waɗannan ayoyin littafi ne wanda aka saukan maka dan kai bayani duka waɗannan sun zo ne dan bayani akan sharafi da daraja alqur'ani mai girma Allah ya sake cewa latlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna liqaumin yu'minu lallai Allah ya ce latlu muna karanta maka alayka a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min naba'i Musa cikin labarin annabi Musa wa Fir'auna da Fir'auna liqaumin yu'minun dan ya akilun go nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi na'am bil haqqi da gaskiya li qaumin yu'minu dan mutane su imani lafzu at-tilawa da Allah ya ce natlu ya zo da wato nunun da ake ce mata wato ta girmama kai Allah yana girmama kan shi ya ce muna karanta maka da yakon ya ce ina karanta maka Allah shi ɗaya ne amma ya ce muna karanta maka kuma inda yake yawan faɗin haka inna nahnu nazzalna dhikra da ire-iren su suna nan da yawa ana ce mata nunul mu'azzimi nafsahu nunun da take nuna mai girmama kansa shi Allah ya cancanta ya girmama kansa amma sauran bayi ba kowa ne cancanta haka ba at-tilawa tana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anoni daban-daban akwai ma'ana akalla guda biyar mashahurai waɗanda suke zuwa ƙarƙashin lafazin at-tilawa na farkon su shine mujarradin karatu al-qira'a kamar yadda Allah yake cewa nan ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata irin fadin Allah wa idza tuliyat alaihim ayatullahi to wannan yana nufin wa idza quri'at innal ladina yaqra'una kitaballahi wato mujarradin karantawan sunan shi tilawa sannan ma'ana ta biyu bin bayan wani abu bin bayan wani abu kamar yadda Allah yake cewa wal qamara idza talaha wa shamsi wa duhaha wal qamara idza talaha wal qamari idza talaha da farin wata idan ya biyo bayan rana kaga talaha idza tabaaha sannan ma'ana ta uku shine al inzal saukar da alqur'ani din mai girma kamar yadda Allah yake cewa tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wancananka ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq muna saukar maka da su da gaskiya haka irin fadin Allah fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minu shi cikin ayat ko bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minu to haka annan wajen natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi ma'anan shi nunzilu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna muna saukar maka da labarin annabi Musa shi da Fir'auna da gaskiya dan mutane su imani dan wasu mutane su imani sannan ma'ana ta hudu daga cikin ma'anan lafazin tilawa a alqur'ani akwai aiki da qur'ani wanda muka ishara a darasin da ya gabata shine kamar fadin Allah allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ay ya'maluna bihi haqqa amali waɗanda muka ba su alqur'ani kuma muka ba su littafi waɗanda suke aiki da shi yadda ya kamata ma'ana ta biyar talafazin at-tilawa ita ce karas da labari rahoton labari kamar yadda Allah yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman ai wattatalu ma tarwihi shayatinu ala mulki sulaiman bokaye sun biye wa labarin ƙarya wanda shedanu suke karasuwa game da Annabi Sulaimana shedanu suna karasa labarin ƙarya cewa Annabi Sulaimana wai yayi bokanci yayi kaza yayi kaza sai Allah ya zarge su cewa suna biye wannan labari na ƙarya hakanan kamar fadin Allah utluma uhiya ilayka ka bada labari ka ruwaita musu abinda aka karanta maka haka irin fadin Allah watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina ai irwi alaihim ka karanta musu ka karas kai an gaya maka labarin to kai ma ka gaya wasu su waɗannan ma'anonin guda biyar sa daga cikin ma'ani al-zahira na lafazin at-tilawa shi yasa kamar yadda malamai suke faɗa kullum mu guje wa fassara al-qur'ani da hadisi da suran larabci mu da abin da zaka fassara al-qur'ani da hadisi kai kokari ka koma ka ji mai malamai masana suka faɗa ka koma ibn jaririn koma ibn kathirin hukuma al-imam al-qurtubi hukuma abu hayyan hukuma kashab jarullahi hukuma litazamai mabambanta ka ji mai malamai masana harshe masana al-qur'ani suka faɗa game da fasara wajen in ba haka ba za ka dinga fasara da suran larabci na zamanin da kake rayuwa shi ko qur'ani ba a zamanin da kake rayuwa ka sokar da shi ba da haka ba dole ya zama abin da kake fahimta a karan farko shi abin da ayata ke nufi ba kenan ina fata mun gane wannan Allah ya ce min naba'i Musa to wannan lafazi na min har ila yau shi ma yana zuwa da ma'anoni daban-daban wanda a cikin alqur'ani ya zo da ma'ana sama da dozin guda kamar yadda wani mawaki yake cewa atatna min bi tabyinin wa ba'din wa ta'lilin wa bid'in wa intihai wa ibdalin wa za'idatin wa faslin wa ma'anan an wa ma'ana an wa fi wa ala wa ba'i yace min tana zuwa mana da ma'anoni mabambanta to yanzu wannan ta nan me ce ma'anar ta kenan wasu malamai kamar Ibnu Ashur wa min qablihi az-Zamakhshari suna cewa wannan min tabi'iyya ce, wato natulu alayka ba'da naba'i Musa wa Haruna, muna labarta maka wani sashi na labarin annabi Musa wa Fir'auna da annabi da kafirin nan Fir'auna. Saboda mene suka ce? Saboda li annal qissa huna zakarat ba'da ma hadatha bainar rajulayn, qissa annabi Musa da Fir'auna anan ta ambaci wani sashe ne na abinda ainihin wato ya faru tsakanin Musa da Fir'auna. Kaga babu labarin cewa a je a gayyato bokaye a tafi gari a gayyato su a zo a sa rana a zo a tsaya a yi muƙabala da sauransu. Kaga duka wannan labarin anan, zaka wani sashe ne na labarin kenan. Min kamar yadda muka ji cewa tana zuwa da ma'ana daban-daban a wannan baiti da muka ambata, kaga atatna min da tabyinin wa ba'din wa ta'lilin wa bid'in wa intihai, dawo kenan biyar kenan ko, wa ibdalin wa za'idatin wa faslin wa ma'ana an wa fi wa ala wa ba'i 12. Ibn Hisham a cikin littafin shi Mughnil Labib shi ya haura da su ma har zuwa 15, kuma dukkaninsu sai ka fahimci yadda suke zuwa cikin Alkur'ani. In ba haka ba za ka dinga fassara kalmomi da yawa cikin Alkur'ani ba daidai ba. Alal misali, alal misali ba wai min babil istigraqi ba, da yace min tana zuwa dan ta nuna li tabyinin, wato li bayanin jinsi, dan ta yi bayanin jinsin wani abu. Kuma da Allah yake cewa ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, aga min rahmatin ay min jinsi rahmatillah, duk wata irin ni'ima da ka sani da rahama Allah ya bude ta ba wanda ya sai riki. Haka wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfirata, and wannan ayata da cikin ayat da mutane suke ruda fasarata da Allah ya ambaci sahabbai ya ambaci falalarsu, sai ya ce Allah ya yi alkawari wa waɗannan sahabban zai ba su daga cikinsu wanda suka yi aikin kwarai. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum, Allah ya yi ma alkawari ma wanda suka yi aikin kwarai suka yi imani a cikinsu maghfiratan wa ajran azima. Sai wasu suka ce minhum anan, to tana nufin ashe ba dukansu bane, kuma an ce minhum, to wannan kwata-kwata ba haka bane. Abinda ayat take nufi min jinsihim, su sahabbai in dai a cikinsu kake to Allah ya karba yakin, in ba a cikinsu kake ba to baka cikin wannan ayat, da haka aka ce minhum. Da Allah ya ce kawai wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati maghfiratan wa ajran azima, to da dumuwa sauran mutane inda mai aikin kirki sai mu ce muna da garanti, to amma kuma mu da wannan garanti, su ko suna da garanti, da haka aka kebance su da minhum. So kaga minhum din na ƙara tabbatar da Allah ya yarda da aikin sa ne. Amma idan mutum yana da kaikayi a zuciyarsa sai ya ce minhum tana nufin ba dukansu ba, da kuma sai ya dauko waɗanda yake jin haushi ya fara ware, sai ce to wannan babu shi, wannan ma babu shi. Kaga ya halaka akan rashin sanin fasara Alkur'ani. Wannan minhum kenan, min bayaniya kenan. Ita kuma wadda kenan wajen da ake cewa min tabi'iyya tana yawan zuwa cikin Alkur'ani don nuna abu wani bangare, kaman wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga wani sashen abin da muka azurta ku, wato karka ciyar da abin da aka baka duka. Wala tabsutha kullal basti, ko mun gane to anan min tana nufin mene, wato tabi'idiyya, hatta haka na fadin Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, ai tunfiqu min ba'di ma tuhibbuna, ita ce ake cewa tabi'idiyya. Akwai wanda ya kira da suna ta'aliliyya, da yace menene wa ba'din wa ta'alilin, kamar mene, kamar fadin wata ke zuwa da ma'anan sababi, kamar fadin Allah min ajli zalika katabna ala bani isra'ila, ai li ajli zalika, a sanadiyar haka kenan muka rubuta bani isra'ila wannan. Haka nan kamar fadin Allah yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq, ai li ajli as-sawa'iq, ita ke cewa min ta'aliliyya. Abu kuma take nuna da yace wa bid'in, wato ibtida'ul ghaya, wato kenan inda abu ya fara, kama fadin Allah subhanalladhi asra bi addihi laylan min al-masjid al-haram ay ibtida'an min masjid al-haram sanki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma sai yace kuma wa badli akwai kuma take zuwa domin badali wato take wakilta wani harafi kamar da Allah yake cewa araditum bil hayati dunya min al akhirah ay araditum bil hayati dunya badalan min al akhirah ko badal al akhirah lan tughni ankum amwalukum wala auladukum min allahi ay badal allahi shay'a wannan yana cikin suratu ali imran akwai da yake ce maza'ida min za'ida inda yake wasu malamai suna kyamar a kirata da haka amma ba matsala bane ce mata da aka yi za'ida wato min yar kari bai nufin akwai kari alqur'ani a suna ne da malamai masana arabiya suka sa mata da haka aka santa da suke fada ba sa nufin kari alqur'ani hazali ma ina da kyau mu sani cewa galibin malaman arabiya na farkon zamani to kwararrun malamai ne alqur'ani sun fi mu yan baya sanin alqur'ani da sanin darajarsa da alfarmarsa kuma an san su da alqur'ani kafin a san su da arabiya irin su kisai irin su hamza ibn abi ibn zayyad irin su az-zajjad da makamantan su duk waɗannan malamai ne na qira'at to kar kai zargin waɗannan za su faɗa abin da zai aibata alqur'ani babu wannan zargin akan su daga sukan ce mata za'ida abun da yake nufi da za'ida wanda inda zance ne ga magari inda ba zancen Allah bane zaka iya tsame ta a wajen kuma ka tarar cewa ma'anar bata kare ba kaman wama tasqutu min waraqati illa ya'lamu wama tasqutu min waraqati zaka iya cewa wama tasqutu waraqatu zancen yana nan yadda yake kaman fadin Allah ma tara fi khalqi rahmani min tafawut zaka iya cewa ma tara fi khalqir rahmani tafawuta ma'ana ba ta kare ba kaman fadin Allah ma faratna fil kitabi min shay'in zaka iya cewa ma faratna fil kitabi shay'an wannan fa a kiyaye inda ba qur'ani bane shi zaka iya cewa wani inda project din wani yaro ne sai ka gyara mai kace ba sai ya saka wannan amma qur'ani ba a cirewa wannan ta daga cikin misalan min al-za'ida bagana akwai wanda yake ce mata min al-fasila wacce ke zuwa dan rabe tsakankanin zance kaman yadda Allah ya ce wallahu ya'lamu al-musliha min al-mufsid kaga ta rabe tsakankanin su biyu bambanci tsakanin al-muslih da al-mufsid kamar kuma fadin Allah hatta yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dake cikin suratu Ali Imran akwai take zuwa kuma da ta zauna a magurbin an da yace wa ma'ana an kamar da Allah yake cewa fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ay an dhikrillah an ya kamata ta zo a wajen take suratul zumar go haka kuma kad kunna fi ghaflatin min hadha ay an hadha take suratul anbiya haka nan tana zuwa da ma'ana fi kamar da Allah yake cewa aruni madha khalaqu min al-ard ay aruni madha khalaqu fil ard kana binnu min al-ard go fil ard tabu da ma'anan fi kana haka nan idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'a ay fi yawm al-jum'a haka nan kuma ta zuwa da ma'anan ba'un kamar da Allah yake cewa yanzuruna min tarfin khafi ay yanzuruna bi tarfil khafi ta cikin suratul shura wannan sai saka ko bari wa misalan na haka to sai mu tsallaka kan fadin Allah annaba da yace natlu alayka min naba'i Musa in aka ce annaba shine al-khabaru labari amma ana kawo shi da lafazin naba'u ne dan ya nuna wani gagarumin labari wanda ya kamata a zauna a saurare shi wanda ya kamata a ruwaice shi wanda ba ga magari bane ba ga magarin labari bane da haka Allah ya ce an bai ta salu anin naba'il azim anin naba'il azim haka wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul in ka ji qur'ani ya ce naba'u yana nufin labari gagarumin labari Allah ya ce natulu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Wannan labarin ashe yana amfanin mutane ne masu imani kawai, wanda bai da imani to labarin bai da amfani gare shi. Kafiri da munafiki da wanda bai da Allah ba zai ga cewa wannan labarin ba wani abu bane, shi a gunsa baya ganin falalarsa, baya ganin fa'idarsa. Wannan shine a takeice ma'ana ayar. Ayar da ita da ta bayanta ko ta kafin ita suna da wasu fa'idoji kamar haka. Fa'ida ta farko, akwai bayani a ciki akan girman sha'anin Alkur'ani da Allah ya kira shi da suna tilka ayatullahi, tilka ayatul kitabi, wato tilka da aka ce nuni ne zuwa ga girman sha'anin Alkur'ani. Sannan kuma wannan kissa ta Annabi Musa da abokin husumar Fir'auna, wannan yana nuni zuwa ga cewa kissa ce mai girman al'amari a wurin Allah, a wurin musulmi, a cikin Alkur'ani. Wata tambaya da malamai suke yawan yi a irin wannan wajen shine, me yasa Allah ya maimaita ambaton Annabi Musa da Fir'auna a cikin Alkur'ani? Kusan a dukkanin izufofin Alkur'ani guda 60 babu inda ba a ambace shi ba. Me yasa wani annabin za a ambace shi sau ɗaya ba za a ƙara jin labarinsa ba, wani sau biyu, wani ma ba a ambace shi gaba ɗaya ba, ba a ambace shi ba? Da kamar da Allah yake cewa minhum man lam naqsus alayka. Amma shi Annabi Musa me yasa aka yawaita ambaton kissarsa a cikin Alkur'ani kusan a ko'ina? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 9 ya bada amsa akan wannan tambaya, yayi doguwar magana, ba za mu karanta ta ba, za mu ambaci khulasar maganar ne. A inda yake cewa ambaton da ake yi wa Annabi Musa da Fir'auna a cikin Alkur'ani ya zo ne don bayani akan wasu abubuwa wanda suke masu kishiyantar juna. Shi Annabi Musa ya kai matuƙa wajen sanin Allah da imani da Allah da yarda da Allah, har ma yana magana da Allah. Shi kuma Fir'auna ya kai matuƙa wajen kafirci da kangarewa, har ma yana da'awar shi Allah ne. Wani lokaci ya ce ana rabbukumul a'la, wani lokaci ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Da haka ana ambaton ababe ne masu karo da juna guda biyu, dan nuni zuwa ga cewa wannan duniya a haka take. Wannan duniyar faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya, faɗa ne tsakanin abu mai nagarta da mummuna, faɗa ne tsakanin abu wanda yake mai kyau da maras kyau. Yace kuma baya ga haka, saboda kamantakekeniya da ke tsakanin Annabi Musa alayhi salatu wassalam da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fuskoki masu yawa, ta fuskar yawan al'ummas, kowanne daga cikin annabawa wannan yana da al'umma da yawa, har ma ranar alkiyama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga taron al'umma Annabi Musa sun taho, har sai yayi fatan ma ina ma da al'umma shi ce ta wannan fuskar. Na biyu, ta fuskar gwagwarmayar da annabawa wannan suke guda biyu. Gwagwarmayar Annabi Musa ta yi kama da gwagwarmayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tirsasu zuwa ga yin hijira, kamar da manzo Allah ya tirsasu zuwa ga yin hijira. Ya yi karo da manyan kafirai, su Fir'auna da Hamana da Karuna, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karo da manyan kafirai irin su Abu Jahal, irin su Utba da makamantansu. Annabi Musa ya yi jihadi, ya yi yaki, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jihadi, ya yi yaki. Annabi Musa ya sha wahala hatta da mabiyansa, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da wasu cikin mabiyansa, sune munafikai. Kaga sun yi kamar su tana da yawa. Shi yasa zaka ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fahimtar saƙon sallah a lokacin Isra'i. Dukkanin annabawa da annabi ya gamu da su, babu wanda yake da experience irin na Annabi Musa da ya gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan salloli sun yi yawa, ba za a iya ba. Haka shi ya yake da experience ɗinsa, ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wannan salloli guda 50 ba za mu iya su ba. Da haka ya ba Annabi shawara alaihi salatu wassalam, manzo Allah ya ta komawa ana ragewa har suka koma biyar ɗin nan. Da haka Annabi Musa yana da falala a kanmu, Allah ya saka mai da alheri. Imagine a ce salloli nan guda 50 ne, yanzu biyar ɗin ma ya ake fama. Yaushe rabon ka misali da a ce za ka yi sati kullum sallah biyar ana yin ka da su, inda kai ba liman ba ne, kai ba ladan ba ne, wata da liman ba da ana ajiyar a ce minti biyar jiran ladan, da asan da yin latti. to inda ace 50 ne su kai ra'ayi take nauni to annabi Musa kaga tanan ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mene wajen ainihin wato rage mana yawan sallolin nan haka nan kuma ibnu al-qayyim shi ma a cikin jila'ul afham fi salati was salami ala khairil anam sai ya ƙara bayani akan wannan mas'ala yake cewa annabi Musa kissa da ke cikin alqur'ani an yawaita kawo ta ne dan a nuna abin da ke cikin labarin annabi Musa da Fir'auna na abun koyi ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma aikace an ga manzon Allah yana koyi da haka domin ka koma kissar da ke cikin Sahih Bukhari ta yaqin Hunain wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an ci nasara an tara ganima mai yawa yazo zai raba ganimar yazo raba ganimar ya dinga dauka yana bayarwa anan ne aka samu wasu cikin munafikai wani yayi tsalle yayi tsaurin ido ya shafa wa idan shi toka ya dubi tsabar idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi yace ba wani nan wannan ba dan Allah yake yi ba wannan san kai yake manzo Allah yake ka shiga uku idan ni ban yi dan Allah ba wai zai dan Allah Allah ya amince da ni ya aika mun da wahayi ko kuma ku kasa amincewa da ni akan rabon abun duniya manzo Allah ran shi ya baci sai ya tuna yace rahimallahu akhi Musa laqad uziya akthara min hadha fasabar yace Allah ya gafata wa dan uwana Musa an cutar da shi fiye da wannan amma yayi hakuri kaga annabi da aikace yana aiki da wannan fa'ida to abin da yake so ma mu dinga aiki da ita idan da aka cutar da kai sai ka tuna an cutar da wani fiye da kai hakura idan da matarka ta cutar da kai sai ka tuna kace rahimallahu nabiyallahi yusuf ko misali laqad azahu an-nisa'u akthara min hadha fasabar mata sun cutar da shi fiye da haka ya hakuri idan da wani ya cuce ka addinin ka ko rayuwarka sai ka tuna an cutar da annabi Musa an cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ma duka hakuri suka yi ba sai su rama manzo Allah ya tuna wannan labarin na annabi Musa sai yayi hakuri yace an cutar da annabi Musa fiye da haka to sai malamai suka ce wace cutarwa yake ishara ne cutar da aka annabi Musa wanda ya hakura da wasu suka ce yana nufin sharrin da aka wa annabi Musa aka ce ai yana da waiwa a jikin al'aurarsa wanda sai da Allah ya kaddara aka ga tsaraicinsa karara a cikin mutane ya je yana wanka a kogi ya rataya ainihin wato kayan shi akan dutse yana fitowa ya ga dutsen ya ruga da gudu ya bi shi yana dutse ka bani kayana dutsen nan bai tsaya ba sai dai kawo shi tsakiyar badalar gari kowa ya gan shi aka gane cewa wanda suke cewa yana da gwaiwa a shekariya suke to shine Allah yake bada labari a wurare mabambanta game da wannan abu da din cewa an cutar da annabi Musa ya allazina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barahu Allah mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha ya kun da kai imani kar ku zama kamar su cutar da annabi Musa alaihi salam Allah ya tsarta da shi daga cutar da suka mishi domin shi ya kasance a wurin Allah mutum ne wanda yake da fuska a wurin Allah baya ga waɗannan fa'idojin da malamai suka fitar wasu malaman sun ƙara bayyana wasu fa'idoji da yawa wanda ba zai yi ambace su anan ba amma bale fi a ishara zuwa ga kasancewar hakan yana nuni zuwa ga ibda'i na alqur'ani zuwa ga da'in salon zancen alqur'ani kissa ce kwaya daya qur'ani ya maimaita ta a wurare sama da 60 amma babu inda zaka zo karantawa kace bari in tsallake ai na jita a wuri kaza kamar yadda yanzu inda zaka kalli wani film kallo na farko don ka zo kallon shi na biyu insha Allah horon da zaka so kai bari kai forin ka wuce da ba baka wani labari haka ba ana ƙara bayarwa zaka ce da Allah wani ka da mu labarin nan ran nan ma ka faɗa mana shi mun shiga uku mun dade muna jin shi amma in ka karanta kisa annabi Musa a cikin Bakara ba za ka wadatu da cikin Ali Imran ba ba za ka wadatu da ke cikin nan kafas ba ba za ka wadatu da ke cikin ainihin shu'ara'i ko Yunusa ko da ke cikin ƙasa abin nan namli ko da ke cikin duk inda za ka karanta ba kowace za ka ga tana zaman kanta ne kuma ta da wata fa'ida da ɗaya ba ta da ita kuma ba wanda take warware ɗaya suna ƙara wa juna ƙarin bayyana labarin ke wannan ya nuna ibda'i na alqur'ani da salon zancensa da ya gagaru kowa kuma yana tabbatar da cewa alqur'ani kenan saƙon Allah ne magana shi ne ba maganar dan adam bane yan wa masu albarka saboda kurewar lokaci zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah sai mu tashi a fadin Allah inna qawuna ala inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.